الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي جنين تقوس رمضان هجرة تدود داري هدود أربعين بيار ya dace da 18 ga watan uku shekara ta 2024 mun zo karshen tafsirin suratu yasin za mu ci gaba daga aya ta 55 insha Allah shi wannan karatun yana dauke da bayani game da saukin halittar Allah madaukaki yana daga cikin mafi girma yana daga cikin mafi girman ni'imar Allah ga masu imani ga musulmai kasancewar Allah zai yi magana da su kai tsaye a ranar tashin kiyama maganar da Allah zai yi ga musulmai kai tsaye a yanzu kaga baya magana da mu Allah madaukaki bai magana da ƴan adam a yau amma a ranar tashin kiyama kai tsaye Allah zai yi magana da ɗan adam wannan babu shakka yana cikin mafi girman ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ita wannan sura ita ce ta zo da bayanin dalili wanda yake tabbatar da maganar Allah ga muminai babban ni'ima ce to daga cikin abin da Allah zai faɗa ma muminai shine yace inna ashabal jannati inna ashabal janna Allah zai ce musu lallai yan aljanna alyawma a yau fi shugulin fakihuna suna cikin shagalta suna cikin ni'ima domin alfakihu shine anna'imu anna'imu me ake nufi da cewa suna cikin shagalta wato wannan wata hikima ce ta Allah yanzu kaga a nan duniya duk abin da aka baka sai ka daga ido ka dubi waye aka bashi fiye da naka amma a lahira ba haka bane duk abin da aka baka baka tunanin an ba wani wanda ya fi naka ko ba shakka akwai wanda an bashi din ya fi naka amma ba za ka taba ganewa ba ba za ka gane ba Allah ya shagaltar da sha'awar zuciya ta musulmi saboda haka idan aka baka aljanna gani kake duk duniya babu wanda ya samu aljanna irin taka wancan ma haka wancan ma haka kuma koda za ku ziyarci juna ba za ka taɓa sha'awar abin da ke gidansa ba wannan shine shagaltan da Allah ya sa masa gashi yana cikin ni'ima kuma Allah ya shagalta zuciyarsa domin in zuciya ba ta shagaltu ba shine za ka riƙa hararo ni'imar da Allah ya ba wani kaga kenan za ka riƙa hangen to ya aka yi wane ya fi ni kuma gashi a lokacin muna duniya na fi shi ƙoƙarin ibada bari har ka fara tunanin Allah ya zalunce ka. So Allah zai raba zuciyar dan Adam da wannan sura din. Saboda ka shi dan Adam yana cikin shagalta a koda yaushe. Shi wannan shine ma'anar fi shugulin. Yan aljanna suna cikin shagalta. Shagalta wace iri? Allah ya ce fakihuna masu ni'imtuwa. Wato Allah yana ni'imta su farihuna masrurun saboda ka suna farin ciki duk abinda Allah ya ba su. Suna murna duk abinda Allah ya ba su. Babu hasada, babu kyashi. Shi yasa wata ayar Allah yake cewa wanda za'ana ma fi qulubihim. Allah ya ce yana cire kiyayya da duk wata cuta ta zuciya kamar hasada, kamar kyashi. Allah zai cire daga zakatan yan aljanna. Babu abinda yake cikin zakatansu face godiya ga ni'imar da Allah tabaraka wata'ala ya masu. Zaka ga wannan a tafsirin al-Imam al-Qurtubi aya ta 15 mujallal 15 shafi na 44. Wannan ni'ima da za su kasance a ciki ba ta da ranar karewa. Babu ranar karewa. To wannan kaga magana ce Allah ya yi da yan aljanna. Ina sabal jannati yawma fi shughulin fakihun. Idan ka dubi suratul zukhruf aya ta 68. Nan ma za ka ga Allah yana magana ne da musulmai. Ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wa la antum tahzanun. Ya ku bayina, Allah yake cewa ba ku da tsoro a yau kuma ba za ku yi bakin ciki ba. Idan aka ce baka bakin ciki, kaga ba za ka raina ni'imar da Allah ya baka ba. Domin duk wanda ya raina ni'imar da Allah ya bashi zai bakin ciki. To Allah ya ce abinda ya faɗa ma yan aljanna a ranar jawabin Allah a yau da tsoro da bakin ciki babu shi gare ku. Ya kare tunda aka bar duniya an yi bankwana da bakin ciki, Allah ka sa mu yi bankwana da shi. Sai Allah ya bayyana suwaye waɗanda Allah ya kawar da tsoro da bakin ciki gare su. Alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Waɗanda suka yi imani da ayoyinmu a lokacin suna da rai kuma sun kasance musulmai ne, to a yau babu tsoro, babu bakin ciki. Sai Allah ya ce udkhulu jannata antum wa azwajukum. Ku shiga gidan aljanna da ku da matanku. Tuhbaruna. Kaga magana yake da abda mutane. Udkhulu jannata, ku shiga aljanna. To sai Allah ya bayyana ni'imar da ake musu a cikin aljanna. Yutafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwabin. Allah ya ce wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa talazzu al-a'yun. Duk abin da rai ke sha'awa akwai shi a gidan aljanna. Duk abin da ido yake son ya gani akwai shi a gidan aljanna. Sai Allah ya ce wa antum fiha khaliduna, kuma ku za ku dawwama ma a ciki. Kaga wannan ba wai labari ake ba mu ba, maganar Allah ce kai tsaye ga yan aljanna. Wa antum fiha khaliduna. To bayan Allah ya faɗi wannan sai ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha. Kun ga ita wannan aljannan da aka ba ku ita bima kuntum ta'maluna, saboda aikin da kuka yi ne. Saboda ka yasa dole mutum ya dage yayi aiki. Dole ka dage kai aiki. Lakum fiha fakihatun kaseera. Za ku samu duk wani abinci na marmari a cikin aljanna. Minha ta'kuluna, kuma abinda duk kuke so za ku samu wanda za ku ci. So kaga Allah yana magana da yan aljanna a filin hisabi. Wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala ta shafi musulmai, ta shafi masu imani. Ta shafi don a filin hisabi ne. Shi yasa aka ce alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ai ba za a shiga aljannan ba sai an ƙetare siradi. To ƙetare siradin nan ne za a bar wasu a wuta. Sai wuta ta cinye laifukan nasu kafin za su wuce aljanna. Amma dai tun daga filin hisabi Allah maɗaukaki zai yi magana da ƴan aljanna. Wannan magana ni'ima ce. Bayan ya faɗa mana haka me yake a gaba? Hum ƴan aljanna wa azwajuhum, da matansu. Fi zilalin, suna cikin inuwoyi, inuwa. Kaga ya gwada cewa ita aljanna babu zafin rana. Alal ara'iki muttaqi'un, suna kan manyan kujeru, suna jingina, babu wata alama ta wahala. Me Allah ya ce a gaba? لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة الله يكي سنة سامو أبنشم مرمري wannan ita ce fassarar da tafi inganci me yake nufi da al-fakiha can ya ce fakihun a wancan aya nan kuma yace lahum fiha fakiha fakiha shine abincin marmari ko da aka ce yan aljanna suna cikin aljanna fakihuna wato suna samun suna cin abincin marmari abincin marmari wato ba kamar duniya bane ita duniya ana koshi aljanna ba a koshi abinda ake ci na marmari ne kana jin kana cin sa gurgudan yana maka dadi daidai yanda marmarin ka yake daidai iya inda zaka tsaya amma anan zaka ga wani ai yana ta cin abun har ma ya gimshe shi saboda haka akwai wanda zai ci abu anan duniya saboda ya koshi wannan ba irin sa bane rayuwar aljanna ba haka nan rayuwar aljanna take ba wannan yazo ta bayani Ibn Usaymin yake fassara waɗannan ayoyi saboda haka ni'ima ta aljanna ni'ima ce ta marmari abinda kake sha'awa ka samu kuma Allah yace walahum ma yad'una duk abinda suka kira za a ba su wato abinda Allah yake ce mana idan ma abu babu shi a aljanna idan ka kira ka ce a baka Allah zai baka akwai malaman da suke cewa kalmar yad'un ma'ana ka yatamannuna wa yatlubun idan kai fatar abu ma a zuciyarka kai sha'awar sa ma kuro to sai Allah ya ce bari a baka kaga dai Allah ya san zukatan saboda ka duk abin da dan adam zai iya bukata Allah ya sa a gidan aljanna amma duk da haka sai Allah ya bada wannan garanti walahum ma yad'un abinda ma mutane ba su same shi ba aljanna idan sun ce a ba su za a ba su idan ka ce a baka to za a baka duk abinda ma kai fatar sa fi anfusihim duna ihtiyajin ko baka bukata ba tunani yazo cikin ranka wannan yazo ta tafsirin Ibn Ashur haka nan ma tafsirin al-Imam Az-Zamakhshari kitabul kashaf saboda fassara kalmar ma yad'un akwai wadannan malaman akwai malaman da suke cewa ya tamannauna shine ma'anar yad'un abinda kai fatan ka samu Allah zai baka to amma zahiri abinda Allah ya faɗa ma yad'una abinda ka kira a baka idan babu shi aljanna za a baka zaka yi mamaki hakan zai yiwu ba shakka akwai annabi ya ba mu misali kuma da yawa mun sha jin wannan misali da yazo ta hadisin Abu Huraira akwai ranar da manzon Allah yake zaune da sahabbai a garin Madina inna nabiyya kana yawman yuhaddis wa inda ku rajulun min ahli al-badiya annabi yana karantar da sahabbai a garin Madina akwai wani bakawai ya shigo gari bakawai ne ya shigo gari ya zo majalisin manzon Allah to sai annabi ya ce masahabai bari in baku labari inna rajulan min ahli aljannati akwai wani mutum a cikin aljanna ista'adana rabbahu fi zar'i yace Allah ina so ka min izini in yi noma to ai kaga ba a noma gidan aljanna ko amma saboda sha'anin mutum sai Allah ba a ba wanda zai iya magance al'amarin mutum sai Allah ka duba dai aljannar an baka duk abin da ke ciki wanda na ni'ima ne akwai a aljanna inji Allah lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un tunda an baka damar abinda baka gani ba aljanna kana iya cewa a baka sai ce ni to ina so abin dama ni noma zan yi faƙala lahu sai Allah ya ce masa alasta fi ma shi'ita yanzu duk abin da kake so baka samu ba aljanna inji Allah qala sai ya ce bala duk abin da nake so na samu walakin ni uhibbu an azra'a duk abin da rai yake so akwai to amma ina so in yi noma to amma ya sani cewar aljanna ba kamar duniya bane kaga tunda annabi ya ce ya nemi izinin Allah ashe kaga aljanna ba kamar duniya bane haka kawai ka kama ta wani rijiya ko ka sare wata bishiya a sai ka nemi izinin Allah aljanna a tsare take kuma Allah ya tsara ta ne ta yanda ta dace da son ka, don haka ba za ma kai sha'awar ka canza tsarin aljanna ba. Shi yasa Annabi ya kawo kalmar ista'azana rabbu, ai an riga an bashi aljanna. Kamar mutum ne a baka gida, idan zaka tona rijiya kuma sai ka nemo wanda ya maka cewa fili, amma ka ji Annabi ya ce sai da ya nemi izinin Allah zai yi noma. Me yasa? Saboda Allah ya tsara aljanna daidai bukatar dan adam, saboda ka ba za ma ka nemi canji ba. Ga wani misali, zaka ce wannan ɗakin bai mun ba, bari in ƙara tsawo, babu wannan tunanin aljanna, saboda ya tsara ta daidai bukatar ka, ba za ma ka nemi canjin ba. Amma shi wannan sai da aka samu akasi. Shi yasa Allah ya tambaye shi a ce alasta fi ma shi'ita, ashe kai yanzu baka cikin abin da kaga dama, duk abin da kake so gashi an yi daidai bukatar ka? Sai ya ce kwarai, amma dai abin dama in yi noma. Allah ya ce to je ka yi. Fa bazara, Annabi ya ce saboda haka sai ya zuba iri. Kaga har irin ma akwai aljanna, saboda Allah ya ce lahum fiha ma yasha'una, duk abin da kake so akwai aljanna. Ya duba sai ga akwai iri. Allah ya maganin sa. Fa badara tarfu, yana binnewa yana daga hannunsa, shuka ya fito, wastiwa'uhu ya girma, wastihsaduhu ya kai ai girbi. Saboda ka an dai nuna mar ba duniya ba ne, idan ma wahalalle ne sai ya koma duniya. Wato Allah ya hutar da shi qadara lamhatil basari, malamai suka ce kamar kiftawar ido. A kiftawar ido Allah ya gama komi. Shine sai manzo Allah ya ce fa kana amsalal jibal, sai ga shukan nan yanda ka san duwatsu sun yi tsayi. Fa yaqulu Allah, sai Allah ya ce to dunaka ya ibnu adam, ga noman naka insha Allah. Fa innahu la yushbi'uka shay'un, dan na gane ba abinda zai kosar da kai insha Allah. Allah ya ce na gane ba abinda zai kosar da kai. Kaga Allah ya san babu mai iya madan adam sai shi. A lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan, fa qala al arabi, sai wannan ba kauye yana majalisin manzon Allah, sai ya ce wallahi la tajiduhu illa qurashiyan aw ansariyan. Wannan balaraban ya ce ya rasulullah, ce wannan mutumin na tabbata ko dai ba quraishi ne ko al-ansari, mutumin madina ko dai mutumin makka ko mutumin madina, wato ba kauye bane. Fa innahum ashabu zar'in, saboda suke noma, mu mutanen kauye kiwo muke. Amma nahnu falasna bi ashabi zar'in, mu a kauye ba ma noma, bare mu irin wannan wautan. Duk inda aka yi irin wannan wauta, to in ka bincika za ka samu ko dai mutumin ya fito makka ko madina. So kaga dan birni ne ma zai yi wannan wautan, ba kauye ba. Yana faɗi sai manzon Allah ya fashe da dariya. Wannan hadisin wato Annabi ya kawo shi. Hadisin ingantacce ne, yana sahih Bukhari, yana babu kalamin rabbi ma'a ahlil janna. A musamman al-Imam Bukhari yayi babi maganar da Allah zai yi da ƴan aljanna. Ai dama waɗannan ayoyin abin suke karantar da mu kenan. Sai yayi babi akan Allah zai yi magana da ƴan aljanna, sai ka wannan hadisin. Shine hadisin 7519, kuma yana babu kira'il ardi bi zahabi wal fidda. Ya kawo shi a inda yake magana akan hayar gona, me hukuncin hayar gona, a bada kuɗi a yi hayar gona. Ya yi babi musamman a kai, shi ne hadisin 2348. Me yasa Annabi ya bada wannan misali? Don ya nuna mana Allah ya tsara aljanna, kuma duk da irin ni'imar da Allah ya sa mu aljanna, sai Allah ya ba mu dama. Idan ka shiga aljanna, abinda ma baka gani ba ka roƙa za a kawo, Allah ya baka wannan dama. Idan ma ka tarar da wani abu saɓani wanda kake so, to idan ka faɗa Allah zai kawo maka shi. In ka dubi sharhin wannan hadisin a Fathul Bari mujallal na 5 shafi na 27, Ibn Hajar ya ce fa'idojin da wannan hadisin ya samar daga cikin fa'idar da wannan hadisin yake karantar da mu, anna kullu mashtuhiya fil jannati duk abin da dan adam ya so ya samu a gidan aljanna min umuri dunya in dai abin a duniya ake samun sa mumkinun fiha za a bashi duk abin da ka nema in dai kana son ka baka shi a gidan aljanna akwai shi a duniya to Allah zai baka to amma anan kamar yanda yake fada kuma shi ma Allah ya fada haka lahum fiha ma yasha'una Allah ya ce duk abin da mutum yake so zai samu a cikin aljanna kuma kamar yanda ya fada anan walahum ma yad'un duk abin da mutane suka nema Allah zai ba su ba shakka ba komai bane ba komai bane akwai sharadi zaka ce duk abin da ne nema za a bani akwai sharadi me sharadin ya akai muka samu hujja cewa ba komi nene ka nema a gidan aljanna za a baka ba ba komi nene ba akwai sharadi sharadin shine kada bukatar ka ta saba makaddaran Allah idan bukatar ka ta saba makaddaran Allah to ba zai baka ba misali anan ya tabbata ta hadisin Abdullah ibn Mas'ud akwai sahabbai da yawa da suka bada labarin kamar Jabir a lokacin game da ita wannan aya ta 169 ta suratu Ali Imran lokacin da Allah yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku yi tsammanin wadanda aka kashe su a hanyar Allah matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah yake suna nan rayayyu suna wajen Allah kuma ana ba su abinci kaga ya gwada cewa idan mutum ya yi mutuwar shahada karka dauka ya mutu Allah ya ce rayayye ne me yasa aka ce rayayye ne saboda yana cikin aljanna Allah zai kai ransa gidan aljanna ana ba shi abinci to shine sai Abdullah ibn Mas'ud da ya karanta wannan ayan ga almajiransa sai ya ce amma inna sa'alna an zalika mun yi tambaya ga manzon Allah mu sahabbai mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waɗanda aka kashe a hanyarsa ba matattu bane rayayyu ne menene bayani to sai annabi ya ce arwahuhum ka tayrin khudrin Allah ya dauki rayukan waɗanda suka yi shahada sai ya maida su wata halitta kamar ta tsuntsaye waɗannan tsuntsaye koraye tasarahu fil jannati ayyaha sha'at tasarahu fil jannati ayyaha sha'at suna shawagi a gidan aljanna ta duk inda suka ga dama in ji manzon Allah saboda haka idan mutum ya mutuwar shahada a yanzu haka yana cikin aljanna kuma duk inda ya ga dama zai shiga a aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan sun mata'awi ila qanadil mu'allaqa bil arshi sai ya zama akwai makomarsu wurin zamansu waɗanda Allah ya tsara musu suna ƙarƙashin al'arshi suna rarrataye Allah ya musu wurin da suke komawa su waɗannan shahidai ɗin fa bainama hum kazalika saboda haka da rana su shiga aljanna a yi ta shawagi a yi ta cin ‘ya’yan itatuwa da ni’ima idan suna buƙatar hutu su dawo ƙarƙashin al’arshin Allah akwai gidajensu da Allah ya yi a wurin iz ittala'a alaihim rabbuka ittila'a ranar sai Allah ya musu tambaya Allah maɗaukaki sai ya musu tambaya su shahidai ɗin da suke ƙarƙashin al’arshi fa yaqulu sai ya ce saluni ku roƙe ni ma shi ikin duk abin da kuke so in ji Allah ku roƙe ni duk abin da kuke so qalu suka ce rabbana ma za nas'aluka me za mu roƙe ka ya Allah wa nahnu nasrahu fil jannati fi ayyiha shi'na an waye gari muna shiga duk lungun da muka ga dama a gidan aljanna wanda zai shiga inda duk ya ga dama ya ce kuma ya roƙi wata bukata kaga wannan ya nuna cewa Allah ya saka bukatun aljanna daidai da sha'awar zuciyar dan adam saboda ka ba za ma kai sha'awar wani abin da ya saba ma wannan din ba to amma shi kuma Allah sai ya kibarin su lokaci lokaci sai ya ce musu saluni ma shi'itum ku roƙe ni duk abin da kuke so wato Allah ya nace akan sai an roƙe shi yayi ƙari yana ta gaya musu su kuma suna bada wannan amsa sun ce ba mu da wata bukata ai abin da kai mana iyakar bukatun dan adam kenan to amma Allah bai daina ba shine sai manzon Allah yace falamma ra'au annahum la yutrakuna min an yusalu to su waɗannan shahidai su tambayan ma da ake musu ba sa su saboda suna ganin duk bukatun su ta biya a daina ma tambayan su to da suka ga ba za a daina tambayan ba sai suka ce bari mu yi wata tambaya mu gani ko za a biya mana bukatun da Allah yace ku roke ni duk abin da kuke so kazu sai suka ce nas'aluka muna roƙonka Allah an tarudda arwahana fi ajsadina ka dawo da rayukan mu da aka raba da jikunan mu ila dunya kuma a maida mu duniya hatta nuqtala fi sabilika ba dan muna son zaman duniyar ba abinda muke so kai mana haka saboda a sake kashe mu domin in ka ta da mu da rai a duniya za mu sake tafiya jihadi idan mun tafi jihadi fatar mu shine a sake kashe mu sake dawowa gurin nan dan mu samu irin wannan ni'ima manzon Allah yace tunda suka faɗi wannan Allah bai sake tambayar su ba kaga kenan sun yi wa Allah dabara yan aljanna shahidai suke ganin bari mai wannan tambaya manzon Allah yace falamma ra'a annahum la yas'aluna illa zalika da Allah ya ga cewar ba za su roke shi wani abu ba duk sa'in da Allah yace ku roke ni sai su ce to ga abin da muke so ku roke ni ga abin da muke so to riku sai Allah ya basu ashe kenan akwai abin da zaka roka Allah ba zai baka ba Allah ya sa mu gane akwai abin da zaka roka a gidan aljanna ba za a baka ba kamar misali kace kana son a dawo da kai duniya ai kaga ba zai yi ba ko kana da wani kafirin aboki kace Allah kawo shi da Allah mu dan yi ni da shi to kafiri bai shiga aljanna Allah ba zai baka ba saboda ka abinda zaka roka ka dace da shi a aljanna shine wanda ya dace da yardan Allah idan Allah ya yi izini ya yarda da abin zai baka amma idan Allah bai yi izini ba bai yarda da abin ba zai baka ba kamar misali ka ce Allah abin da nake roko ka kwace aljannar wani ka bani ni kuma ka bani nashi kaga wannan ma mustahil ne tunda Allah ya tabbatar kowa da ni'imar da zai samu aljanna ashe kaga ba kowace bukata ce zaka gabatar da ita ga Allah shi kuma Allah madaukaki ya karba ba sai bukatar ka wacce ta dace da yardan Allah shi wancan manomi ai kaga ba za a rasa dai wani gefe a gidan shi inda zai noma ba ko inda yana bukatar ya je gidan aljannar wani ne ya noma ai Allah ba zai bashi damar ba amma a aljannar sa akwai sarari inda zai iya noma sai Allah ya bashi izini to wannan hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud shi yake nuna cewar ita aljanna Allah ya halicce ta ya tsara ta daidai bukatar dan adam Allah ka sa mu komar mu kina kuma idan ma aka shiga aljanna Allah yakan tallata bukatar kari Allah jifa yakan ce ma yan aljanna ku roke ni in kara muku ku roke ni in kara muku Allah yakan yi tambayar nan saboda jin kai na Allah subhanahu wataala wannan hadisi na Abdullah ibn Mas'ud yana sahihu ibn Majah hadisi na 2277 da kuma sahihu Tirmidhi hadisi na 3011 maganar Allah ga masu imani a filin hisabi tana daga cikin mafi girman ni'imar Allah gare su Allah ka samu ne me Allah ya ce a gaba
salam qawlan rabbur rahim
abin da yasa aka ce maganar Allah tana cikin mafi girman ni'imar Allah ga musulmai a filin hisabi saboda wannan aya Allah ya ce salam wannan magana ce kaga da ya ce salam bai tsaya ba sai ya ce kaulan a magance walahum salamu min rabbir rahim bihi Allah zai yi wa musulmai sallama wannan sallama ya kuluhu kaulan Allah zai faɗe shi a magance ta magana shi sa aka ce kaulan mubalagal fi takrimihim saboda me saboda Allah yana kai makura ta wajen daraja musulmai a filin hisabi Allah zai yi musu sallaman nan ba ta sako ba yanzu misali a duniya waye da waye ya samu damar magana da Allah mutane uku ne kawai daga annabi Adam annabi Muhammad sai annabi Musa alaihi salam shi annabi Adam da annabi Muhammad ba ma a nan duniya suka yi magana da Allah ba a sama ne, amma annabi Musa shi ne kadai dan Adam da ya yi magana da Allah a doron ƙasa, saboda haka yasa ake kiransa kalimullah. Kuma Allah ya faɗa ma annabi Musa, inni istafaituka, na zaɓe ka ne da wannan manzanci saboda maganar da nayi da kai. Kaga ashe maganar Allah ga annabi Musa ba karamar daraja bace. Sa dalilin Allah ya yi magana da annabi Musa ya sa Allah ya bashi manzanci, to sai gashi a lahira da ni da kai da annabawan da manzanni da sauran bayin Allah, Allah yana magana da mu kai tsaye. Kaga a duniya mutum ɗaya Allah ya yi magana da shi, amma a gidan aljanna fa Allah ya ce salam qawlan min rabbir rahim, Allah zai yi sallama a magance da furuci da kalma. Abinda ake nufi bi ghairi wasita, babu wani tsakatsaki. Yanzu a nan duniya idan aka ce Allah ya yi sallama gare mu gaskiya ne, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, wannan yana ina, yana alqur'ani. Shin da kunnanka kaji wannan sallamar? A'a, ya zo ne ta sakon annabi Muhammad, sai da ka karanta alqur'ani sannan ka ga wurin da Allah ya ce yana sallama ga bayinsa. Idan dai kana cikin masu bautan Allah kai ma ka shiga salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allah ya ce ina sallama ga bayina waɗanda na zaɓa, amma dukkanmu babu wanda ya taɓa jin wannan sallama da kunnuwansa. Saboda me? Ya zo ta hanyar saƙo. Amma a lahira fa ba haka ba ne, babu tsakatsaki. Allah zai maka sallama, babu wani tsakatsaki, saboda haka za ka ji wannan sallama kai tsaye. Shi yasa aka ce salamun ƙaulan, sallama ce da za ta zo a magance ta kalma ta furuci daga Allah tabaraka wa ta'ala. Walahum salamun min rabbir rahim, Allah yana musu sallama, wannan Allah mai jin kai gare su. In ka dubi tafsirin al-Imam Sa'di da ya kawo fasarar wannan aya, sai ya ce fa fi hadha kalamur rabbi ta'ala li ahli janna wa salamuhu alayhi, wannan magana ce da Allah yake ga yan aljanna, Allah ya yi sallama gare su. Wa akadahu bi qawlihi qawlan, Allah ya tabbatar yana sallama ga yan aljanna, sai Allah ya karfafa mana dan mu tabbata zai yi sallama din, sai Allah ya ce a magance za a yi sallama ga yan aljanna. Kaga kenan ta'kidi ne da yace qawlan. Wa idza sallama alaihim ar-rabbur rahim, ka dubi yadda ayar ta zo, idan aka ce Allah ya maka sallama, me yake nufi da sallama? Assalamu alaikum, tsira ya tabbata gare ku. Idan Allah da kansa wanda shi ya mallaki tsira zai ce ma yan aljanna assalamu alaikum, wannan babu shakka yan aljanna sun samu assalamatu tammatu min jami'il wujuhi, kubuta ta tabbata ga yan aljanna ta kowace fuska. Allah ne da kansa zai ce aminci ya tabbata gare ku, ko tsira ta tabbata gare ku. Idan Allah ya ce tsira ta tabbata gare ku, kaga kenan babu hanyar wahala, ka tsira. Saboda inda a ce akwai wata kafa na tsira wanda ba za ka samu ba, Allah ba zai kawo kalmar assalamu gare ka ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, hasalat lahumut tahiyya, a ce Allah mai kowa da komi shi zai zo ya gaida ka, kai ka tabbata matsala da ta kare ga rayuwarka, babu sauran matsala. Allah da kansa zai maka gaisuwa, saboda assalamu tahiyya ce, allati la tahiyyata a'la minha, wanda babu gaisuwar da ta dara gaisuwar assalamu alaikum. Alqur'ani ya tabbatar mana da wannan. Haka nan manzon Allah sai ya ce wala na'ima mislaha, babu ni'imar da ta kai wannan gaisuwar ta Allah. Fama dhannuka bi tahiyyati malikin muluki, al-Imam Sa'di ya ce kai barin tambaye ka, meye ma tsammanin ka, meye zatonka a ce Allah mai mulkin masu mulki zai yi gaisuwa ga yan aljanna, Allah nan ar-rabbul azim ya zamanto shi ke kulawa, shi yake rainon halittu, Allah nan wanda yafi komai girma, ar-ra'ufu, Allah nan mai tausayi, ar-rahimu, Allah nan mai jin kai, li ahli karamatihi, idan Allah nan aka ce ya yi sallama ga mutanen da dama ya karrama su, ya ba su gidan aljanna, alladhi ahalla alaihim ridwanahu, dama ya ce lokacin da yin aljanna suka shiga aljanna sai ya ce to na halatta muku yardana ka san idan Allah ya ce na halatta maka yardana to ba zai take fushi ba babu fushi wato abin nufi fala yasqatu alaihim abadan idan Allah ya ce na yarda da ku yan aljanna to wallahi ba abin da za ka yi ka bata ran Allah babu abin da za ka yi ka fusatar da Allah subhanahu wataala shine yasa yace fala yasqatu alaihim abadan falaula anna Allah ta'ala qaddara Allah ya mutu in ba dan Allah yayi kaddaran cewar yan aljanna ba za su mutu ba ba za su mutu ba aw tazulu qulubuhum an amakinha min al-farahi wal-bahjati was-sururi duk wani abin da zai faranta ran mumini duk abin da zai kawo murna ga mumini duk wani abin sha'awa ga mumini Allah madaukaki ya sa a gidan aljanna in ma a ce baka samu ba daga ranar da Allah ya ce assalamu alaikum to maganar kuma bukata gare ka ta kare saboda idan Allah madaukaki ya tabbatar da tsira tana ga yan aljanna kaga kenan babu wanda zai samu wahala idan dai ya samu shiga gidan aljanna duk wanda ya shiga aljanna to wahala ta kare babu sauran wahala gare shi ba shi da sauran bukata ba shi da sauran damuwa bayan al-imamu sa'adi ya faɗi wannan magana sai yayi addu'a yace fa narju rabbana muna fatar Allah mahalicinmu Allah ya harimana zalikan na'im kar ya haramta mana samun wannan ni'ima muna roƙon Allah kada ya haramta mana samun ni'imar shiga aljanna wa an yumatti'na bin nazar ila wajhil karim muna roƙon sa an yumatti'na yasa ya morar da mu ya ba mu jin dadi Allah ka sa muna cikin waɗanda za mu ga fuskar ta a ranar tashin kiyama to kaga wannan ba shakka ni'ima ce mai girman gaske saboda ita sallamar Allah ni'ima ce sai Allah ya kawo kalmar rahimu a ƙarshen ta saboda ina aka ce Allah ya yi sallama gare ka to rahama ta kare shi yasa Allah ya ce salamun qawlan min rabbir rahim wannan wata gaisuwa ce da za ta zo daga Allah mai jin kai ga bayi akwai hadisin Anas bin Malik wanda ya bada labari yanda abun zai kasance a gidan aljanna wanda babu shakka Allah zai zo ga yan aljanna za su ganshi to akwai hadisin Anas bin Malik wanda ya ba mu labarin hadisin manzon Allah atani jibril wa fi yadihi mir'atun bayda'u akwai ranar da mala'ika jibril ya zo gare ni yana rike da wani madubi farin madubi fiha nuqtatun sauda amma a jikin madubin akwai wani dugo baki wato akwai wani bakin dugo mala'ika jibrilu ya zo da madubi ga annabi muhammad kenan akwai karantarwa da zai yi wa manzon Allah da wannan madubi da ya zo da madubin fakultu sai na ce ma haza ya jibril ma hazihi ya jibrilu menene ke hannunka kala sai mala'ika jibrilu ya ce hazihi aljum'atu ya ariduha alayka rabbuka wannan madubi da ka ga na ɗauko na zo da ita na zo da shi Allah ne ya aiko ni wannan madubin juma'a ce ranar juma'a ce kaga madubi ya ce to ranar juma'a ce Allah ya ce in zo in nuna maka juma'a din nan li yakuna laka idan wa liqaumika min ba'dika wannan wata kyauta ce za ta zama ranar buki gare ka da kai da al'ummarka domin abinda ake ce ma al'idu shine abinda ake maimaita shi akai akai kaga juma'a ana yin ta duk sati kafin juma'ar kenan kafin a fara sallar juma'a sai da Allah ya aiko kyautar juma'a din ga manzon Allah sai mala'ika jibril ya zo da wannan yace takunu antal awwala kuma kaga ku ne za ku zama na farko daga cikin masu bi addini bayan ku watakunu lyahudu sai yahudawa su biyo baya su ne asabar wan nasara min ba'dika sannan kiristoci su zo su kuma ran lahadi kaga cikin ikon Allah annabi shine ƙarshen zuwa amma kuma Allah ya daraja shi gaba da su saboda kai sa juma'a ita ce farkon farko kafin asabar kafin lahadi wannan maganan malaika jibril shi ya faɗa kala sai annabi ya ce malana fiha me za mu samu game da ita wannan juma'a din kala sai ya ce lakum fiha khairun za ku samu alkhairi mai yawan gaske lakum fiha sa'atun bayan alkhairin da za a samu mai yawa sannan akwai wani lokaci akwai wata sa'a a ranar juma'a man da'a rabbahu fiha bi khairi in dai mutun ya dace da wannan sa'a yana roƙon Allah yana neman alkhairi huwa lahu qismun in dai Allah ya hukunta zai samu illa a atahu iyahu Allah zai bashi kaga kenan akwai wata sa'ar ijaba a ranar juma'a Allah ya boye ta saboda ka duk wanda ya dace da wannan sa'a ta ijaba yana roƙon Allah Allah zai bashi shine malamai suka ce wannan yana nuna ya kamata a ce ranar juma'a mutum ya yawaita ibada musamman zikirin Allah da salati ga manzon Allah da zikiri da salati da istighfari saboda in dai kana yi waɗannan sune ibadar da zaka yi koda ba a cikin sallah bane sune ibadar da zaka yawaita yi ka dace da lokacin ijaba saboda haka idan mutum ya dace da wannan ijabar Allah madaukaki zai bashi illa dakhara lahu ma huwa a'zamu min malaika jibril ya ce idan kuwa aw laysa lahu abinda mutum ya roka Allah bai kaddara zai samu ba to Allah zai bashi wani abu a madadin sa Allah zai bashi wani abu a madadin sa saboda haka yasa da yawa zaka ga ka roki Allah baka samu biyan bukatun daidai yanda ka rokan ba saboda Allah ya fi ka sanin abin da yafi alkhairi ma rayuwarka saboda haka sai Allah ya canza ya baka abin da kai ba shi ka roka ba da yawa ba ma ganin ijaba sai mu dauka kamar Allah bai amsa mana bane amma annabi ya ce Allah ya yi alkawari duk inda musulmi ya roke shi Allah zai bashi saboda haka yasa idan ka roki Allah baka ga ijaba ba karka ce Allah bai amsa mun ba karka yadda wannan kuskure ne aw ta'awadha fiha min sharri sai malaika jibril ya ce idan aka samu mutum ya nemi tsaron Allah a ranar juma'a ya dace da wannan sa'a ta ijaba maktubun illa a'azahu min a'zami illa a'azahu min a'zama minhu idan ya kasance ka roki tsaron Allah game da wani abu wanda an riga an rubuta zai same ka to babu shakka Allah zai baka tsaro wanda daga wannan abin saboda wannan addu'ar da kai saboda neman tsari da kai ma Allah subhanahu wataala ko Allah ya kare ka da wata musibar da ta fi wannan girma idan wannan baka samu kariya gare ta ba kala sai annabi ya ce ma hadhihi nuqtatu sawda'u wannan bakin digo da na gani akan madubin menene kala sai ya ce hiya sa'atu taqumu yawmal juma'a kaga dai juma'a an baka ita a matsayin madubi tana haske ko ina amma a jikinta akwai wani bakin digo wannan bakin digon da annabi ke tambaya akai sa'ar karshen duniya ne saboda haka duniya ba za ta tashi ba sai a ranar juma'a ga ta rana ce mai kyau mai haske mai albarka to amma kuma ranar ce duniya za ta kare sai ya ce wa huwa sayyidul ayyami juma'a da kake gani ita ce jagoran kwanaki na sati idan ana cewa waɗannan kwanaki da suke mako guda kwanaki bakwai wace rana ce jagora malaika jibril ya ce ranar juma'a ce wa nahnu nad'uhu fil akhirah yace to amma barin gaya maka mu kuma a lahira muna kiran ranan da suna yawmul masih ranar kari inji malaika jibril wa nahnu nad'uhu fil akhirah za mu kira wannan rana ranar kari a ranar tashin kiyama to sai annabi ya tambaye shi wa ma yawmul masih me ake nufi da ranar kari kala sai yace inna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiyan ya kamata ka sani ya kai muhammad a gidan aljanna akwai wani babban kwari afyaha sarari ne kawai kuma wannan kwarin yana kamshi min miskin abyab fari ne kal fa idza kana yawmul juma'a duk ranar da aka ce maka juma'a ta zagayo kaga ya bada cewa kamar yadda akwai juma'a a duniya haka za a samu juma'a a gidan aljanna sai malaika jibril ya ce idan juma'a ta zagayo nazala ta'ala Allah zai sauko inji malaika jibril min illiyina ala kursiyihi, zai Allah zai sauko daga illiyin ya hau kursiyunsa, thumma khuffal kursiyu bi manabir min nuri, shi wannan kursiyun na Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance an kewaye shi da wasu mimbarori na haske. Waja'a annabiyuna, saboda haka annabawa za su taho a wannan rana ta Juma'a, hatta yajlisu alaiha, za su zauna akan wannan mimbarorin. Thumma huffal manabir bi karasiyi min zahabi, an sake kawo wasu mimbarori, amma waɗannan mimbarorin na zinari ne, suna bayan waɗancan mimbarorin. Thumma ja'a as-siddiquna, saboda haka sai siddiqai su taho su zauna akan waɗannan mimbarorin. Wash-shuhada'u, sannan shahidai, hatta yajlisu alaiha. Summa yaji'u ahlul janna, su kuma yan aljanna za su taho wannan filin. Wannan bayanin mala'ika Jibril kenan, yace yan aljanna za su taho, hatta yajlisu alal kusuf, za su zauna akan tsaunuka a wannan filin. Fayatajalla lahum rabbuhum, sai Allah ya yaye shamaki ga duk wanda ke filin. Allah zai yaye shamaki azza wa jalla, hatta yanzuru ila wajhihi, kowa da yake filin zai ga fuskar Allah tabaraka wa ta'ala. Ga annabawa, ga siddiqai, ga shahidai, ga yan aljanna, kowa zai ga Allah, zai ga fuskar sa. Wa huwa yaqulu, shi kuma Allah sai yana cewa, ana alladhi sadaqtukum wa'adi, ni ne wanda na gaskanta muku alkawari na, nace in kun yi mai kyau zan ba ku aljanna, ga kuna a gidan aljanna. Nace zan nuna muku fuskata, za ku ganni. Saboda haka sai Allah ya ce, wa atmamtu alaikum ni'mati, yau ina cika muku ni'imata, yau ina cika muku wannan ni'ima. Haza mahallu karamati, duk wanda ya shigo aljanna to yazo gurbi, yazo bigire na karamar Allah. Saboda haka sai Allah madaukaki ya ce, fasaluni, abin da nake so da ku dukkan ku daga annabawa da siddiqai da shahidai da yan aljanna, ku roke ni kari zan ba ku. Allah ka samu iya ganin ka, to cikin ikon Allah da yake taron akwai annabawa da siddiqai, tunda Allah ya ce a roke shi. Fayasalunahu ar-ridha, sai su ce, abinda muke roƙonka guda ɗaya ne ya Allah, muna roƙonka ka ba mu yardanka. Domin idan Allah ya yarda da kai, ba zai kwace abin da ya baka ba, sannan ba zai maka azaba ba. Kaga akwai manyan mutane sai suka gane, da Allah ya ce ku roƙe ni, sai suka ce muna roƙonka Allah ka ba mu yarda. Sai Allah ya ce, ridai uhillakum dari wa ana lakum karamati, ku roƙe ni yarda, na tabbatar muku na ba ku yarda ta, kuma na dawwaman muku zama a gidan aljanna. Shine yake cewa a halakum dari, yake cewa ridai a halakum dari, ai yarda na yasa kuka iso ma gidan aljanna. Kaga kenan tun daga duniya ma musulmi ya samu yardan Allah, dan babu shakka in baka dace da yardan Allah ba za ka samu aljannan ba. Yake cewa ku roke ni, fasaluni, fayasalunahu, saboda ka sai mutane su yi ta roƙon Allah, hatta tantahi ragabatuhum, sai kwaɗayi da burin ɗan adam kar ya ƙare. Kaga kenan ashe za a ƙure mutum zai yi ta roƙon Allah sai buƙatar ma ta ƙare, ba shi da abin da ma zai roƙi Allah. Fayaftahu lahum inda zalika ma la ainun ra'at, to a daidai wannan lokaci sai Allah ya buɗe musu wata aljannar da idon ɗan adam bai taɓa ganinta ba. Kaga sai da suka gama ƙarƙare roƙon, sannan Allah ya ba su wata aljannar da ido na ɗan adam bai taɓa gani ba, wala udhunun sami'at, kunne na ɗan adam bai taɓa jin haƙiƙanin bayanin ni'imar da ke cikinta ba, wala khatara ala qalbi basharin, sannan tunanin irin ni'imar ma bai taɓa shiga zuciyar ɗan adam ba. Ila miqdari munsarifin nasi min aljum'a, Allah ya nuna musu ni'imar, kuma gashi ba ɗaya ba, ni'ima ce mai girman gaske. Thumma yas'adu ta'ala ala kursiyihi, sai mala'ika Jibril ya ce, to sai Allah ya hau kujerarsa. Wa yas'adu ma'ahu shuhada wa siddiqun, hakanan shahidai, hakanan siddiqai, ya zama kowannensu zai koma gidansa. Mala'ika Jibril ya ce, wa yarji'u ahlul ghurfi ila ghurfihim, ɗan aljanna za su koma gidajen aljannan su sun ga ƙarin da Allah ya ba su na ni'imar da ba su taba samu ba. Mala'ika Jibrilu da ya kawo wannan bayani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiha azwajiha wa qadamuha, wannan aljanna da Allah ya ƙara ma yan aljanna ya zamanto ciki akwai ma'aura akwai masu hidima. Falaisu ila shay'in ahwaja minhum ila yawmil jum'a, saboda haka yasa su yan aljanna bayan sun koma gidajen suna muƙarin ni'ima sai zama ba abin da suke sha'awa kamar sati ya zagayo wata jumu'a ta dawo. Kaga wannan ya nuna cewar duk jumu'a sai dan aljanna ya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Fatan yan aljanna shine Allah ka dawo da ranar jumu'a liyazdadu fiha karama, saboda sun gane in roƙo za su yi ga Allah ba za su samu abin da Allah ya ba su ba. Dan Allah ya ce ku roƙa, sun yi ta roƙo, su kai ta roƙo, sai da roƙon ya ƙare, sai Allah ya buɗe musu aljanna da ba su taɓa ganin irinta ba, kuma duk buƙatar su ma ba su taɓa tunanin akwai irin wannan ni'imar ba. To sai suka gane ashe dai Allah ya fi mu ma sanin abin da ya dace da mu. Saboda haka sai suna fatar Allah kawo jumu'a mai zuwa, saboda idan jumu'a za ta zo za mu samu ƙarin ni'imar da babu kamanta. Shi yasa a cikin Alkur'ani ya ce waladaina mazid, wato shi Allah tabaraka wa ta'ala ya dinga ƙara ma ƴan aljanna ni'ima kenan har abada. Har abada ƙarin ni'ima ake ga ƴan aljanna. Liyazdadu fihi karama wa yazdadu nazaran ila wajhihi ta'ala, idan jumu'a ta zo za su dada ganin fuskar Allah, sannan kuma za su samu ƙarin ni'imar da babu ba su da irinta. Wazi zalika, to shine da mala'ika Jibril ya kawo nan, sai ce ma Annabi Muhammad, to dama ka tambaye ni me yasa na ce maka mu a lahira muna kiran jumu'a yawmul mazid, ranar ƙari. Sai ka ce menene ranar ƙari? To yanzu ka fahimta? Manzo Allah ya ce na gane. Wannan hadisin kuma isnadin sa yana da kyau, yana sahihu targhib, hadisi na 3761. Ibnul Qayyim al-Jawziya ya kawo shi a littafin Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya, in ka duba shafin 162. Saboda Ibnul Qayyim al-Jawziya ire-iren waɗannan maganganu yakan bi su da sharhi sai ya kai ƙarshe. Allah ka sa muna cikin masu shiga aljanna, Allah ka sa muna cikin masu damar ganin fuskarka, Allah ka sa muna cikin waɗanda ake ƙara ma ni'ima duk sati a gidan aljanna. To magana da Allah zai yi ba wai da ƴan aljanna kaɗai ba ne, su ma ƴan wuta za a yi magana da su. Allah ka sa ba mu ba ne. Me Allah ya ce? Su kuma kafirai ga abin da Allah yake ce musu, wamtazul yawma, ku ware kanku a yau. Haka zai ce makafirai, Allah ka mana tsari, ku ware kawunanku ayyuhal mujrimuna, ya ku masu laifi. Kaga Allah zai magana da ƴan aljanna, kuma Allah zai magana da ƴan wuta, domin asali kalmar mizu yadullu ala infisali shay'in min shay', wato shine a raba wani abu da wani abu, shi ake nufi da at-tamyizu. Ya zo ta bayanin Ibn Faris a littafin Maqayisul Lugha, yana mujallad na 5 shafi na 289. In ka dubi tafsirin ayan nan, Ibn Kasir ya ce yaqulu Allahu ta'ala, yaqulu ta'ala mukhbiran amma yaqulu ilay, Allah yake gaya mana, yana ba mu labarin irin maganar da zai yi, halal kuffar yaqulu ilayhi halal kuffar, yana ba mu labarin yanda al'amarin kafirai zai koma yawmal qiyamati min amrihi lahu, Allah yake ba mu labarin yaya tsakaninsa da kafirai zai kasance a filin hisabi. Sai Allah yake ai abinda zai gaya ma kafirai, min amrihi lahum an yamtazu, Allah zai musu umarni su ware, da ji ka san kafirai ba za su samu sauki ba, ana cikin taro ne sai ka ce ga nawa kai ku ware gefe. To kaga duk wanda aka ce tashi daga nan gurin ya san makomar ba za ta yi kyau ba. Yatamayyazuna anil mu'minina min mawqifihim, shine abinda Allah ke cewa, wato idan an haɗu a filin hisabi ka san wani kafiri ya zo kusa da mu'mini, ina kafirai suke ga mu nan, to ku je gefe, ba da ku ake ba. To kaga wannan tsawar kawai, wannan maganar kawai ga kafiri ta nuna mar makomarsa ba za ta yi kyau ba. To wannan magana ce Allah zai makafirai kuma ya tabbatar da wannan misalin sa a surori biyu a suratu Yunus ayata 28 Allah yace wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shuraka'ukum kaga sai da ce da abin da Allah ya faɗa a suratu Yasin yawma nahshuruhum jami'an ranar da zamu tattaro kafirai gaba daya ai mutane kai thumma naqulu lil ladina ashraku sai mu gaya ma waɗanda suka yi shirka makanakum antum wa shuraka'ukum ku ware da ku da abin da kuka bauta ma saboda haka da kafiri da gunkin kafiri ko da aljanin boka idan boka ya bauta ma aljani da kafiri da abin da kafiri ya bauta ma Allah ya ce ku ware guda ku ware wuri guda sai ya ce fa zayyalna bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun saboda haka yasa da zaran an ware kafiri ya tafi gefe ga shiga gunkin sa domin har gunkin ma Allah zai tare shi idan aka tsatsaya sai gunkin ya ce wallahi ni dai baka bauta mun baka gane ko gunkin da kansa zai faɗa inji Allah sai ya rantse ma wa qala shuraka'ukum ma kuntum iyyana ta'budun aljani zai ce ma boka ni baka bauta mun ba haka nan abin tsafi zai gaya ma wanda ya masa tsafi haka to idan ka dawo suratul rum aya ta 14 nan ma Allah ya gaya mana zai ware kafirai yace wa yawma taqumu sa'atu yawma izin yatafarraqun ranar da sa'a za ta tsaya a wannan rana suke rarraguwa don haka ba wai taro za a yi a filin hisabi a Hausa na ba mutanen kware gefen su daban mutanen banza gefen su daban Allah ka kare to lokacin da Allah ya ce ku ware me Allah ya ce musu alam a'ahad ilaykum ya bani adam Allah zai ce makafirai alam a'ahad ilaykum ya bani adam ashe ban yi alkawari da ku ba ya ku yan adam Allah ta'budu shaytana cewa ba za ku bauta ma shaytan ba innahu lakum aduwwun mubin saboda shi shaytan maƙiyi ne gare ku kuma ƙiyayyar sa ma mabayyana yace ba a boye bane ƙiyayyar shaytan a bayyane take ba a boye bane saboda haka duk wani abu na shaytanci duk wanda ya gani ya san ba shi da kyau don haka babu wanda zaka ce mai sata tana da kyau ya ce ita tana da kyau ko ƙarawan ba zai faɗa ba in ko ya faɗa to wallahi zuciyarsa ba za ta gaskanta ba duk abin da yake mara kyau a bayyane yake saboda ka sa Allah ya ce ko kun sani ƙiyayyar shaytan a bayyane take na ce kar ku bi shi kuma na gaya muku wa ani ibuduni
wa a'buduni
wa ani ibuduni na ce ku bauta min hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici na muku umarni a duniya bi isyani shaytan ku saba ma shaytan wa amartukum bi ibadati na ce ku bauta min saba ma shaytan bautar Allah in kana son ka san me ake nufi da siratul mustaqim wannan shine saboda haka idan kana bautan Allah baka saba ma shaytan ba baka tabbata akan as-siratul mustaqim ba idan ya zamanto ka nisanci shaytan amma baka bautar Allah nan ma baka kan as-siratul mustaqim abubuwa guda biyu ne la ta'budu shaytan wa ani'buduni idan ka hada biyun hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici sai Allah ya ce musu
wa taqaddama
wa laqad aballa minkum jibillan kaseera Allah ya ce to gashi nan shaytan ya batar da dimbin mutane daga cikin ku ya batar da dimbin mutane kisa aka kawo jibillan yadullu ala tajammu'i shay'i fi irtifa ana nufin abin da yayi yawa wato shaytan ya batar da mutane masu dimbin yawa afalan takunu ta'qiluna shin ba ku kasance a duniya kuna da hankali bane babu shakka ba kyautar da Allah ya mutsan adam kamar hankali. Idan Allah ya baka hankali kai ga amfani da shi kafin damar tafi wuce. Dan babu wanda ya san ranar mutuwarsa. Kwatsam mutun ya mutu. Idan da kana da hankali baka yi amfani da shi ba, to kaga hankalinka bai amfane ka ba. Ya zama babu riba akai. Allah ka tsare mu. Sai yace to sai Allah ya ce musu hadihi jahannamu allati kuntum tu'aduna, kun ga jahannama din ga ta nan kuma suna ganin ta. Allah zai ce kun ga jahannama, wannan ita ce jahannaman da ake muku alƙawarin ta. Babu shakka Allah zai nuna musu, zai musu wannan magana. In ka dawo suratu Tur, Allah yake cewa yauma yud'una ila nari jahannama da'a, ranar da za a kira su zuwa ga wutar jahannama. Me Allah ya ce a gaba? Hadhihi an-narul lati kuntum biha tukazzibun. Allah zai ce to ga wutan da kuke ƙaryatawa, kun ce babu wata wuta, in mutum ya mutu ya mutu kenan. To wannan wutan ga ta nan kuna gani, afasihirun hadha am antum la tubsirun, shin ko sihiri aka yi muku ne? Yanzu wannan ba wuta bane, ba ku gani? Ko an yi muku sihiri ne? Sai Allah ya ce to islauha, ku je ku shiga. Saboda haka sai Allah ya ce islauha al-yawma, ku shiga wannan wutar a yau. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun, saboda kafircewa da kuka yi ma Allah. Kuma in ka koma suratu Tur na mahal, haka Allah ya ce kaga Allah zai nuna wuta ga kafiri ya ce ka shiga, kuma ma sai Allah ya gaya masa ya ce in ka shiga isbiru aw la tasbiru, in ka ga dama ka yi haƙuri ko kuma ma kar ka yi haƙuri. Kaga kenan azabar da za a yi mutum a lahira, bayan ta jiki akwai ta magana ma. Saboda haka za a gaya masa magana, in ka shiga ko kai haƙuri ko kar ka yi oho, sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'maluna, sakayyar da ake muku aikin ku ne, abinda kai ka samu. Allah ka samu tarar da alkhairi. To Allah ya ce al-yawma naqtimu Allah madaukake ce al-yawm, a wannan ranar, saboda Allah ya tabbatar da adalcinsa, naftimu ala afwahihim, za mu toshe bakunansu, za mu rufe bakunansu. Saboda haka baki ba shi zai yi magana ba. Mutukallimuna aidihim, hannuwansu za su yi magana da mu. Watashhadu arjuluhum, kafafunsu su ba da shaida. Bima kanu yaksibun, saboda abinda suka zan suna aikata shi a duniya. Dan Allah ya tabbatar da adalcinsa, baya son bakin ka ma yayi magana, baya bukatar bakin ka yi magana, hannunka zai yi magana, kafa ta ba da shaida. Kaga magana cewa Allah ya zalunci bai mata so ba, babu zalunci. Abinda kai shi zaka samu. A lokacin da manzon Allah yake karanta, dan an samu hadisin Anas bin Malik, wannan hadisin yana sahihu Muslim, yana kitabu Zuhdi wa Raqa'iq, hadisin 2969. Anas ya ce kunna inda Rasulullah, wata rana muna tare da manzon Allah sai muka ga annabi ya fashe da dariya kuru. To kaga Allah yakan sanar da annabi abubuwa da yawa, yakan nuna mar yanda za a yi hisabi. Annabi yana zaune yana kallon yanda ake hisabi, sai manzon Allah ya fashe da dariya, sai ya tambayi sahabbai hal tadruna mimma abhaku, ko kun san me yasa na fashe da dariya? Kulna Allahu wa rasuluhu a'lam, muka ce Allah da manzon suka fi sani. Kalu, sai manzon Allah ya ce min mukhatabatil abdi rabbahu, abinda yasa ni dariya Allah ne yake magana da bawa a filin hisabi. Gashi nan an nuna min. Yaqulu, Allah yana ce ma Allah, ya rabbi alam tujirni min adh-dhulmi, Allah baka tsare ni daga zalunci ba? Zai ce bala. Kala, sai ce fa inni la ujibu ala nafsi illa shahidan min, ai Allah ka hana ni zalunci. To abinda nake so a yau ban yadda wani ya min shaida ba, ban yadda ba illa shahidan minni, sai dai wanda zai ba da shaida a jikina. Fa yaqulu, shikenan sai Allah ya ce ai wannan abu ne mai sauki, kafa bi dafsika al-yawma alayka shahida, jikinka ya isa ya ba da shaidarka a yau, wa bil kiramil katibina shuhuda, sannan akwai kuma marubuta mala'iku, a dama sun rubuta duk abin da mutum ya aikata. Fa yuktamu ala fihi, manzo Allah ya ce to sai aka rufe bakin, yayi kokarin magana babu hali. Fa yuqalu li arkanihi, sai a gaya masassan jikinsa, imtuki, ku yi magana. Saboda haka sai a ce ma kafa ki yi magana, a ce ma hannu ki yi magana. Fatantiqu bi a'malihi, saboda haka hannun mutum sai ya dinga faɗan abubuwan da hannunsa ya aikata a rayuwar shi ta duniya. Kafarsa ta riƙa ba da labarin guraren da ya tafi, al'auransa ya ba da labarin matan da ya lalata da su, duk jikinsa, don abinda manzon Allah ya faɗa kenan. Fa yuqalu li arkanihi, duk wata gaba da ka saba ma Allah sai ta yi magana da kanta, bakin kuma an riga an rufe. To shi kenan da suka gama magana, mala'iku kuma suka ce lallai haka muka rubuta mu ma, dama an toshe bakin nasa. To shi kenan manzon Allah ya ce summa yukalla bainahu wa bainal kalam, to sai Allah ya bude bakin nashi ya ce to me zaka ce, dama ya ce shi bai yadda a yau wani ya bada shaida a kansa ba sai dai jikinsa. To ga jikin kowane gaba, kowace gaba ta ba da labarin irin sabon Allah da aka yi da ita, ana ba shi damar magana sai ya ce bu'udan lakunna wa suhukan, jikin nashi ne zai tsine ma albarka. Yace ku dai Allah wadaranku, haka zai gaya ma kafarsa da hannunsa da al'aurarsa da cinyarsa, yace Allah wadaranku tir da ku. Yace ai kokarin da nake dama don in ba ku kariya ne, gashi kun fallashe ni. Kaga kenan ba ta inda dan adam zai iya guje ma Allah. Hadisin yana sahihu Muslim, wanda manzon Allah ke nuna mana shi Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin kiyama dan adam ba zai taba shaidar wani abu na rashin gaskiyan Allah ba, ba za ka taba gani ba. Allah baya zalunci. Kuma wannan maganar Allah ya faɗe ta a wasu ayoyin, kamar misali a suratul Nur aya ta 24, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sannan a suratul Fussilat aya ta 20-21, hatta idha ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kaga nan Allah madaukaki ya ce da fatar jikinka da idonka da kunnanka sai sun ba da shaidar abin da ya tabbata. A suratul Nur Allah ya ce harshenka zai ba da shaida, harshenka zai yi magana babu ikonka, shi da kansa zai bayyana abubuwan da ka faɗa marasa kyau. Kafarka za ta ba da shaidar wuraren da ka tafi marasa kyau, bima kanu ya'malun. Saboda haka bayan an gama ba da shaida shine sai Allah ya ce wa qalu li juludihim, sai mutum sai kafirai su riga gaya wa fatan jikunansu lima shahidtum alaina, me yasa kuka ba da shaida a kanmu? Su kuma za su ce qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay, ai wanda ya ba mu ikon magana a yau shine Allah da ya ba da ikon magana ga komai a duniya. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un, Allah shi ya halicce ku a karan farko, sannan Allah nan shi ne wanda ake mai da ku gare shi. To sai Allah yake cewa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, ku mutane a yau ba ku tsammanin cewar wato za a kai lokacin da kunnuwanku za su ba da shaida a kanku, sannan ganinku ya ba da shaida, fatar jikinku ma ta ba da shaida. Walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun, abinda mutane suke tsammani Allah bai san mafi yawan abinda suke aikatawa ba. Shi yasa zaka ga mutun ya kuya ya saba ma Allah, saboda yana ganin in ya kuya Allah bai ganin sa. Zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum, wannan mummunan zato da kuke ma Allah cewar baya ganin abinda kuke aikatawa, adar ardakum, shi ya hallaka ku. duk sa'ilin da mutun yayi mummunan zato ga Allah to halaka ce a gaban sa fa asbahatu min al-khasirin daga shi an waye gari kuna cikin masu hasara me Allah ya ce a gaba
wa na'udhu billahi min sharri ma
shi kudura ga Allah abu ne mai sauki shine Allah yake kirga mana saukin ikon sa waya akai ne kafiri yake saba ma Allah a duniya Allah yake da sani shi walau na sha'u da mun so la tamasna ala ayyuhum da mun shafe idanu a lokacin da mutun yaje aikata sabon Allah sai Allah ya shafe idon ramin idon ma babu ai Allah ne ya baka ido ko sai ya badda idon Allah ya ce to dawowa gida kuma ya gagare ka fastabaqus sirata fa anna yusununa kai na rasu gani ya za a yi ma ka ga hanyar idan Allah ya badda ganinka saboda haka zaka ga Allah ya bar mutun ya tafi yana zunubi amma ya bar masa idon sa yana kallo saboda me akwai ranar haduwa da Allah amma ba an gagare Allah bane wannan abu ne mai sauki ga Allah ya sake gaya mana walau nasha'u lamasaknahum ala makanatihim inda mun so da mun rikidar da su a inda suke fasaran da tafi dacewa shine malaman da suke cewa la ja'alnahum hijara lokacin da kaje zaka yi zina ko kaje zaka saba ma Allah ko zaka yi sata ko kisan wani kana wurin take sai Allah ya mai da kai dutse kuma Allah zai iya shine yasa yace la masaknahum ala makanatihim sai mu rikidar da su a wannan gurin famastata'u mubiyan dan haka ba za su iya yin gaba ba wala yarji'una kuma ba za su yi baya ba a lokacin da kake saban Allah sai Allah ya rikidar da kai ya mai da kai dutse la yaqdiruna ala zahabin wala ruju'in ba halin gaba ba halin baya kaga kenan wannan ma bai gagara Allah ba saboda haka da kaga Allah ya bar mutun yana laifi ya ba shi damar ya tuba ne kafin mutuwa rahama ce ta Allah subhanahu wataala ya ce wa man nu'ammirhu Allah ke nuna ita duniya ba wata ni'ima bace idan za a kwatanta da lahira duniyar kanta idan an baka wa man nu'ammirhu wanda muka bashi tsawon rai nunakkisu fil khalqi sai mu raunana halittansa nud'ifu fi khalqihi idan ma an baka tsawon ran sai a raunana halittan kaga yana gwada maka cewa duniya dai ba za ka dawoma a kanta ba za a kai lokacin da koda ka fi kowa dukiya a duniya ruwa in ka sha daci yake maka bayi da dadi Allah yana rage duk wata duk wani abu na ni'ima ga dan adam shekarun ka na karuwa su kuma suna raguwa saboda haka karfin iliminka yana raguwa ganinka ya ragu jinka ya ragu sha'awarka ta ragu haka nan Allah yake ta ragewa yace in an baka ma tsawon rai din to Allah yana ragewa wannan kada ya ita nuna maka Allah yana da iko akan komi shi yasa Allah yace afala yaqiluna shin ba su da hankali idan da mutane na amfani da hankalinsu za su gane duniya ba gudun zama ba ne Allah ka samu iya guzuri sai ya ce wa ma allamnahu shi'ra ba mu koya wa annabi Muhammad waka ba wa ma yanbaghi lahu kuma bai kamata ga manzon Allah ya iya waka ba masoyin manzon Allah ma bai kamata ya iya waka ba in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin shi wannan litafi ba komai bane face tunatarwa abin karatu mabayyani akwai ranar da Aisha ke bada labari tace wata rana annabi ya taba kwatanta wasu baitoci asali baitin na aqibani kaisi tarafa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akbari ma lam tuzawwidi wannan shine baitin ga annabi ga sayyidina abubakar shi manzon Allah sai ya ce wa ya'ati kama lam tuzawwid bil akbari sai ya wargaza baitin sai dan Abubakar ya ce laisa haka za ya rasulullah ba haka waka take ba sai manzon Allah ya ce a ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu manzon Allah ya ce dama Allah bai koya min waka ba bai ma kamata in iya wakan ba wato Allah sai ya hana annabi ya iya waka manzon Allah bai iya waka ba liyun zira man kana hayya Allah ya saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad liyunzira man kana hayyan saboda yayi gargadi ga wanda ya kasance rayayye saboda haka abinda alqur'ani ya karantar da mu kafiri matacce ne Allah ya ce alqur'ani yana zama gargadi ga rayayye wa yahiqqal qawlu 'ala al-kafirin ya tabbatar da alƙawarin azaba akan kafirai Allah madaukake ya ce awalam yarau awalam yarau ashe ba su gani anna khalaqna lahum mimma amilat aydina wato Allah yana gwada mana ikon sa Allah yana gwada mana ikon sa yace ba ma gani daga cikin abin da Allah ya halitta khalaqna lahum mimma amilat aydina Allah da kansa yayi an'aman dabbobin duniyan nan kaf shi yayi su ita wannan baya gwada ma dan adam ikon Allah fahum laha malikun sannan kuma baya ga cewar Allah shi ya halice su ya ba ma dan adam damar mallaka ai ka iya mallakan dabba shi kansa abin tunani ne zaka ga mutum a gefen raƙumi raƙum gashi nan jibgege mutumin dan kadan raƙumin nan inda ya ga dama zai mangaje shi da kafansa zai mutu amma sai ka ga dan adam yaro ya dauki akala yana jan raƙumin yana bin shi wannan ikon Allah ne Allah ya ba ma dan adam damar ya mallake su shi yasa a gaba yace
wa sallanna ma'rufa minna
wa zallalna halahum sai muka hore wadannan dabbobi ga yan adam Allah ya hore su jiwa ce zaki ne damusa ne duk wata dabban daji duk wata dabba Allah ya hore ta ga dan adam fa minha rakubuhum ya zama daga cikin su akwai ababen hawa wa minha yaakulun daga cikin dabbobin kuma muke ci saboda ka kana kiwon shanu ka dauka ka yanka suna gani ba wai ba sani ba saboda Allah ya baka iko wannan kadai bai isa yasa dan adam ya yi ma Allah godiya ba saboda ba wai karfi bane Allah shi ya hore dabbobin nan shi yasa kaga muna iya sarrafa su sai ya ce
walahum fima a'tala bihu wa man shalib afala yashkurun
walahum fiha manafi'u kuma suna da abubuwan amfani a jikin wadannan dabbobin masu yawa wa masharibu suna da abubuwan sha kaga a jikin awakai ana samun madara a jikin shanu ana samun madara a jikin raƙuma ana samun madara afala yashkuruna Allah ya ce ba za su yi godiya ba Allah mun gode ba sai ya ce wattakhadhu min duni
shi
wattakhadhu min duni Allah su kafirai sun riki wani Allah alihatan a matsayin ababen bauta la'allahum yunsaruna wai saboda a taimake su ai duk mutumin da kaga yana tsafi ne wai dan ya samu taimakon Allah saboda haka zaka ga wani ya aje aljani wani ya aje gunki me Allah yace
la tastati'una nasrahu wa hum la'un
la yastati'una nasrahum wallahi ba za su iya taimakon su ba saboda haka yasa karka yadda a samu gindin filonka akwai wani wata laya a gidanka ta binne ƙahon ragon layya ko ina ya zama ka samu wani lungu kana ta binne kasusuwa Allah ya ce la yastati'una nasrahu ba su iya taimakonsu wa hum lahum jundun muhdarun da mutum da abin da mutum ya bauta ma rundunar 'yan wuta ne gaba ɗaya Allah yana tara su a jahannama haka Allah ya ce wa hum lahum jundun muhdarun. Saboda ka duk Allah yake hadawa sai tara su ya zuba su a cikin wuta. Babu abin da zai zama a zuciyarka sai Allah. Babu mai iya baka tsaro sai Allah. Babu mai iya hana wannan tsaron sai Allah. Babu mai iya ciyar da kai sai Allah. Kai tawakkali ga Allah zaka sha mamaki. Sai Allah ya ce ma Annabi Muhammad Allah ya ce fala yuzinka qawluhum kada maganar su ta bata maka rai saboda idan annabi ya faɗi haka sai su ringa gaya mar bakaken magana ya zaka ce mu watsar da gumakan mu mu watsar da abubuwan da suke ba mu tsaro Allah ya ce inna na'lamu ma yusirruna mun san abin da suka boye a rayukan su wa ma yu'linun da abin da suke bayyana shi me Allah ya ce a gaba awalam yara al-insanu yanzu dan adam bai gani anna khalaqnahu mun fa halici dan adam ne min nutfatin daga maniyyi asali halitan mutum daga maniyyi ne fa idza huwa khasimun mubin sai ga dan adam ya zama mai husuma yana ja da Allah Allah ka saba mu bane kuma jayayye da yake da Allah a bayyane mubinun yana bayyana husumarsa ga Allah Allah yake ya manta asalin halittar shi daga mani wato Allah ke gwada maka ya fi karfinka zama abokin fada shi me yace gaba wa daraba lana masalan sai ya buga mana misali to duk kafin ma Allah ya bada amsa sai da yace wa nasiya khalqahu amma fa ya manta halittar shi kaga maganar wannan nasiya khalqahu ko da ba a sa shi ba maganar ta dace daraba lana masalan qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim shine aya amma saboda Allah ya nuna wautan dan adam kafin ya kawo bayanin ma sai da yace nasiya khalqahu ya manta halittar sa wai dan adam shi zai buga misali ga Allah yake cewa man yuhyil idama wa zai raya kasusuwa wa hiya ramimun bayan sun rududdige wa zai iya raya su sai Allah ya bada amsa mai sauki me yace Allah ya ce ma Annabi Muhammad kul ka gaya masa ga amsa yuhyi allazi ansha'aha awwala marra yana cewa wa zai raya kashi a bayan ya rududdige to ka gaya masa wanda ya halicci wannan kashin a karon farko shi zai sake tare shi ai kaga an kure ka wanda ya halicci abin aka ce zai sake tayaro kaga ai kana da hankali ba za ka ce zai kasa ba wa huwa bi kulli khalqin alim bare kuma shi Allah masani ne game da kowace irin halitta kaga kenan Allah ya baka misali da halittan farko don ka gane zai iya halitta ta biyu ai tunda Allah shi ya iya yinka to maimaita halittar ka ita zaka wahala shi me Allah ya ce a gaba الذي جعل لكم من الشجر الاخضر الله فشينه wanda yake sanya muku naran min ash-shajar al-akbar Allah yasa ku samu wuta daga koriyar bishiya bishiya ce koriya sai ga wuta ta fito a jikinta kaga Allah yana nuna maka cewa yana iya fitar da akasi daga akasinsa daga kishiyarsa fa idza antum minhu tukiduna sai gashi kuna kunna wuta da shi in ka dubi tafsirin al-Imam al-Alusi yana cewa al-mashhur abin da ya shahara wato Allah ya bada misali da wasu itatuwa ne guda biyu wanda Larabawa suke da su daya ana kiransa al-marfu daya ana kiransa al-afaru yushaqu al-awwalu ala al-thani idan an dauki wannan aswaki kamar misali tsinken wannan aka dauki tsinken wancan وهما خضروان كوراي با وي ابوشه با يقطر منهما الماء inda zaka sa a ruwa ma ka daga ruwa na zuba fatan qadihun naru bi iznillahi ta'ala ruwa na zuba amma in ka hada wannan ice da wannan kan murza sai wuta ya tashi kaga ya gwada maka she wuta ba ta ruwa bai hana wuta ta kama da izinin Allah da kaga ruwa na kashe wuta izinin Allah ne so haka nan kuma da izinin Allah ana samun wuta ta kama duk da cewar icen danye ne to sai Allah madaukaki yayi tambaya
amalan sallallahu alaihi wa sallam
awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah yake shin wanda ya halicci sammai da ƙasa ka ido ka daga ido ka kalli sama ka kalli sammai ka kalli ƙasa ashe wanda yayi wannan halitta bi qadirin ala an yakhluqa mislahum ashe ba zai iya saki halittan dan adam ba inji Allah kaga kenan ka dubi girman halittan sammai da ƙasa idan Allah zai iya wannan halitta sai a ce wai ta da dan adam a bayan ya mutu shi zai gagari Allah bala sai Allah ya bada amsa ya ce kwarai zai iya wa huwa khallaqul alim Allah shine masanin halitta shine mai yawan halitta Allah kuma masani ne saboda haka yasa babu wani salon halitta da Allah bai san shi ba menene yake kasancewa idan Allah zai halitta yace ni Allah ya ce innama amruhu ai umurnin Allah baya kasancewa idan arada shay'in idan Allah yayi nufin zai wani halitta matakin farko akwai al-irada idan Allah yayi nufin halitta zai tsara halitta idan ya gama halittan fa zai yi umurni an yaqula lahu zai gaya ma wannan abin da yake son ya halitta kun kasance fa yakunu sai ya rika kasancewa kaga kenan umarnin Allah guda ɗaya ne kalma ta kun wannan ya zo ta bayanin malaman sunna da yawa kamar misali in ka dubi kitabu tauhid na Ibn Khuzaima wanda wannan ya zo ta misali daban-daban a cikin alqur'ani inda Allah madaukaki yake kawo kalmar kun fayakun wato kun huwa amru idan aka ce kun kasance shine umarnin Allah shi yasa yake innama amruhu ai umarninsa bai zama ba face kalma ɗaya ita ce kun saboda haka sai Allah ya bambanta al-irada da kuma kalma ta halitta al-irada da kuma kalma ta halitta idan Allah ya ce kun kaga sai Allah ya ce fayakun a maimakon a ce fakana maimakon a ce kun fakana sai Allah ya ce kun fayakun wannan shine malamai suke kira iqa'ul mudari'a mawqi'al madi asali da za a ce kun fakana amma sai Allah ya kawo fayakun saboda me saboda ya nuna maka cewar idan Allah ya yi umarni wannan umarnin yana tabbata babu abin da yake kawar da shi sai Allah ya ce a ƙarshe sai Allah ya ce fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga Allah wanda a hannunsa ne mulkin dukkan komai yake wallahi alqur'ani gaskiya ne alqur'ani maganar Allah madaukaki ne saboda haka yasa in ka dubi alqur'ani yanda Allah ya tsara shi dan adam ba zai iya tsarin nan ba idan Allah ya dauko sura da bayani in yazo karshen ta sai kaga karshen ya dace da farkon wannan tsarin Allah ne babu shakka فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الله yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda mulkin dukkan komai yana hannunsa idan aka ce mulkin dukkan komai yana hannun Allah ya gode cewa ba abin da ya gagara Allah duk abin da ka sani mulkin sa yana wurin Allah sai Allah ya ce wa ilahi turja'una kuma gare shi ake mayar da ku Allah ka sa mu iya isa gare ka da imani Allah ka gafarta mana kuskure Allah ka kara mana imani kuma ka sa mu komar mu ta zama aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'arana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك